Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage
jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 8 ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne akan matsalar shaye-shaye tsakanin ƴan mata matan aure da zaurawa
sauraron mu kamar yadda muka fara kamuku a makon da ya gabata a yau shirin namu zai ci gaba da tattaunawa ne akan babbar matsalar da take nema zama ruwan dare wato shaye-shaye ko ta'ammali da miyagun kwayoyi
kuma wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan zamu ziyarci filin mu na kwalama
daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe
yanzu zamu garzaya birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawar
illan shaye-shaye fa yana da matukar tasiri musamman idan mace ma wace ita ce aka san cewa an danga mata kula da harkokin da ya shafi gida kuma a ce tana mu'amala da miyagun kwaye wanda zai kawo mata da tunani
so abin da zanka ne ta mace zuwa biwa na farko ba ma wai shaye-shaye ba kowane irin nau'in laifi ko kuma nau'in abu wanda yake ba ne kyau ba abin da yasa ake ganin ci gaban shi a cikin al'umma mai yawan raguwar sa a yanzu shine al'umma sun fi gane ko kuma sun fi nuna wa al'umma daɗin abin akan illar sa idan da a ce mutane sun fahimci hakikanin illar da ke tattare da wannan abubuwa da ake sha a kan lafiyar su a kan tsarin zamantakewar su da kuma tsarin gudanar da rayuwar su to za a dan sa musu wani abu na kyamatar irin wannan laifi ko kuma ta'ammali da irin wannan kwaye amma sai zan cewa kullun abin da ke tsoron hasta mutane shine waɗanda suke shata suna kuma da ake amfani da su wajen wayar musu da kai akan illar da ke tattare da wannan abin sun yi karanci kuma ba su ka isa ga kunnan waɗanda abin ya shafa kai tsaye ba to wannan shine abu na farko wanda ya ce maka matsaya ga wajen hauhawar irin wa'annan abubuwa musamman harkar shaye-shaye da masarorin fuka da muke gani ana yi a da tsaron jama'a al'umma kai tsaye sannan na biyu su al'ummar da suke shaye-shaye a karan kansu duk wanda yake shaye-shaye sai ya samu availability na kayan shaye-shayen sa ne ke yin shaye-shaye to ya kamata a ce akwai wani regulation mai karfi da gwamnati za ta sanya ido a kai al'umma su sanya ido a kai ya zama cewa haɗaka ce tsakanin gwamnati da al'umma ba wai a sakarwa gwamnati aiki ita kaɗai ba idan aka samu wannan haɗaka mai karfi tsakanin gwamnatin da kuma al'ummar wannan yankin ko tsakanin wata hukuma da al'ummar yankin to tabbas za a kawo ƙarshen wannan tada ta riga ta addaba al'umma ta kowace fuska kamar misalin da magana na farko yake ba ruwa ne a cikin bayanin sa ya yi bayani akan cewa idan ya zama cewa unguwanni akwai wani tsari da suke duk wanda zai je buɗe wurin sai da magani sai ya yi wata rijista a tabbatar da cewa karanta ya yi ba zuwa ya buɗe ba magana ta gaskiya yanzu idan za ki samu unguwa da suke da irin kananan chemist a cikin chemist 100 to yana mai tabbatar miki guda 90 suna cire kayan shaye-shaye kuma ma shaye-shayen suna da access da su sai kayan shaye-shayen a gurin su saboda akwai availability na kayan kuma sannan babu wata doka da take iya musu birki daga fiyar musu da wannan kayan shaye-shayen saboda haka ba su da shakkar su fiyar kuma masu shan din ba su da shakkar da su zai fiyar saboda sun san dukkan da suke da tsaka za su samu to akwai availability na kayan da ake sha na mayan da suke gurbata tunani suke gurbata kwakwalwa a can ne zan cewa an toshe wannan kofar to a nan ne aka dauki mataki mai karfi na ganin cewa an dakile faruwa haka domin me sai da shi ai mutum zai aikata idan babu dole mutum zai nemi na alternative alternative din shine ko ya bari ya daina gaba daya ko kuma ya nemi wata hanyar da zai ci gaba da shaye-shaye to dan hanyar da take karin bullo da ita ma sai a je a tackle din ta a hankali a hankali a zo gaba da basu da wata gaba ko kuma wata hanyar da zai gaba da aikata wannan mummunar tsada ta shaye-shaye a hankali kuma a kawo karshen al'amari amma duk wani mataki da za a dauka in dai akwai availability na kayan shaye-shaye to babu shakka yaran nan za su ci gaba da sha za su ci gaba da siya ko masu siyar musu za su ci gaba da kawo kuma za a ci gaba da samun faɗaɗar al'amarin tunda kullum mutane ana nuna musu daɗin da cikin shaye-shaye ne ba su cika fahimtar menene illa da ke cikin shaye-shaye ba wannan shi ne abin da zan kada a take
to a Samira Umar Ibrahim idan muka zo gare shi ya kike kallon wannan matsala ganin cewa wasu suna danganta da cewa damuwa na gidan aure yana sa su suna shiga cikin wannan matsala na shaye-shaye kina ga wannan hujja ce
gaskiya hujja ce ba kuma hujja ba ce abin da yasa nace hujja ce matsalan da ake samu a aure yanzu gaskiya yana iya jefa mata a kowane halin da ke da in aka ce ma shaye-shaye ne ba za a yi musu to da gaskiya ana samun kunci a cikin gidan aure sai wata sai ta ga kamar idan ta yi shaye-shayen shi ne zai dauke mata duk tunani da zafin kai da take samu a cikin gidan aure sanan bangaren kamar gaskiya ne kunci ma da samun matsalan da ake yawan samu a cikin gidan aure yana sa shaye-shaye ga mata kenan ga matan aure haka
to wasu kuma suna danganta hakan cewa wannan matsala ma yana kai ga ma rabuwar aure shin kina ganin haka ne
eh haka ne haka ne because ni na gan shi ya ci kala biyu ba a ido na wannan matsalan shaye-shayen yana kaiwa ga rabuwar aure a sai da kiga namiji ne ya kuntata macen har ta je ta kanta cikin irin wannan rayuwar kuma tun da dama shi ya kuntata ta sosai ya yi wannan shaye-shayen a zan son ya samu ya rabu da ita gaskiya ana samun wannan matsalan ba kariya
to muna godiya idan muka dawo gare ki a Ummul Khair Abdul Mumin shin wanda shawara za ki bayar dangane da wannan matsala da ake fuskanta musamman ma a gidan aure
eh so shawara da zan bayar shine su mata masu matsaloli su daina kallon matsalar su a matsayin abin da zai sa su jefa rayuwar su a cikin harkar shaye-shaye domin idan duba ya kamata su fahimci cewa ita kanta shaye-shayen wata matsala ce wacce ta girma matsalar aure da suke cikin ta kuma sannan ita shaye-shayen za ta hana su samun damar binciko maganin matsalar haka zalika shaye-shayen nan yana janyo abun kunya da gori da rashin kyakkyawan mu'amala tsakanin mata kuma idan akan namiji suke yi su fuskanci cewa babu namijin da zai fahimci kina shaye-shaye kuma ya saba da zama da ke wasu a takaice dai kin ga ita shaye-shayen ta ruguza kenan ba ta shirya ba kuma su iyaye da suke da ƴaƴa mata har ma da maza a gaban su su saka ido sosai wajen ganin mu'amalolin ƴaƴan su da canjin ɗabi'u da za su gani haka bugu da ƙari kuma ya kasance suna da lokuta mabambanta da suke zama yi wa ƴaƴan su fahimtar da su akan abubuwa na rayuwa da suke zuwa masu kyau da kuma marasa kyau da kuma yadda za su affect rayuwarsu positively da negatively a ƙarshe ina kiran mahukunta su sa ido sosai ga masu saida magunguna domin ya zama na an san ta ina ƙwayoyin nan suke shigowa cikin al'umma kuma a yi magani
har da rafi ko da akwai ƙara dangane da batun da ita Ummul Khair ta yi ko za ki ɗora mana
kamar yadda Ummul Khair ta yi magana strict penalty dai gwamnati ya kamata ta saka ga masu sayarwa ko masu shaguna ko masu yawo a jaka dan kamar a nan Abuja ba lalle sai masu shaguna ne suke sai da magungunan ƙwayoyin canja ƙwaƙwalwar yara ba da masu yawo a jaka ba su da kanti ba su da komai suna da contact don su za su yi musu waya yanzu na ya kai har masu delivery kamar abinci suke kaiwa ake kira su kaiwa unguwa-unguwa suke kai magunguna saboda haka gwamnati ta tashi tsaye ta sa doka mai tsanani akan masu sayarwa da masu sayar musu da masu zuwa unguwa suna sayarwa a saka doka mai tsanani aka ga misalai akan masu sayarwa ana hukuntar da su ana gurfanar da su ana ba su penalty mai karfi to wallahi abin zai ragu amma muddin za a san ana yi ba a dauki wani mataki ba gwamnati ta shiru wannan fa yaki ya ishi gidan kowa
baba Otto kaji batun da kallon cewa rashin masu angwani da ba sa zuwa suna sa ido akan irin waɗannan abubuwan kesa ake samun yawan abin yana dada faruwa daga karshe me zaka kara mana
gaskiya abin da zan kara akai muhimmancin masu angwani yana da muhimmanci sannan abu na biyu kuma a tabbatar da an kawo wata bita a cikin makarantu primary da kuma secondary school kafin a haura university domin idan ka kama su a matsayin cadet young ka nuna musu illar waɗannan kwayoyi da fitintunin su to za mu samu ragewar wannan fitintun domin abin da yasa nake faɗa miki haka su dillalan magungunan nan a shekarar da ta wuce shekara biyu da suka wuce an kama sama da rabin biliyan na tramol a port din Najeriya kuma an shigo da shi ne da ya shigo kasar nan ya ma shigo kasar amma Allah ya taimaki gwamnati aka kama amma duk da haka akwai waɗansu fitintunu a gefe waɗanda su ma sai an sa musu ido akwai waɗansu zaki ga suna yawo suna tallan magani a matsayin na gargajiya wanda ba maganin gargajiyan bane haɗi ne da kwayoyi suke sayarwa kuma sun san inda za su kai shi su ar'aje shi kuma a biya bukata da shi saboda haka wannan babbar illa ce in kuma ana son a sake dakile wannan al'amari gwamnati ta dawo ta yi tunani akan lasisin da take bayarwa na masu shagunan sai da magunguna don misali idan yanzu muka fara bi diddigi a cikin gari inda muke da shi shaguna sun kai kusan guda 980 duka shagungunan magunguna ne muna bukatar su haka don za su biya gwamnati kuɗin shiga kuma ya kamata gwamnati ta tuna cewa fa kuɗin nan da za ta yi amfani da shi wa al'umma za ta yi to mahaukata za ta yi wa saboda wannan kwayoyin magani idan ya taɓa kwakwalwar mutum aƙalla a kasara idan za a yi da gwamnati asibiti za ta shiga 250 ba kuma a wata ɗaya ba to saboda haka maimakon a karɓi kuɗin waɗannan shaguna a matsayin kuɗin da suka biya na shiga wa jiha don ta amfana ta yi hanyoyi ta yi asibiti to zai koma kuma wajen warkar da su waɗannan matasa domin sun zama mahaukata bai kamata gwamnati ta yi haka ba kamata ya gwamnati ma ta magana ne da take yi da ku rediyo mai daraja mai albarka na Voice of America kamata yi gwamnati ta sa screening committee wanda zai bi kowace anguwa a duba kai akai ma da haɗin gwiwar NDLE da haɗin gwiwar NAFDAC da haɗin gwiwar masu anguwanni da haɗin gwiwar shugabanni sannan kuma gwamna ya sa hannu domin babu yadda za a samu zaman lafiya matukar aka kyale kwaya tana harka a ko'ina yanzu misali muna yaki da rashin tsaro a ƙasar nan muna yaki da ta'addanci muna yaki da satar mutane kuma duk wannan fitintunin da ake yi duk ana yin shi ne under the influence of the ƙarƙashin ƙarfin waɗannan miyagun ƙwayoyi ake yi domin mutumin da yake da hankali yake da nutsuwa ba zai ɗauki bindiga haka kawai ya buɗe wa mutane wuta ba zai ɗauki bindiga haka kawai ya kama mutane ya ce ya sace su an biya shi kuɗi ba mai hankali mai addini mai fahimta mai nutsuwa mai tarbiyya ba zai yi wannan ba sannan ina so in sake kira ga iyaye san muhimmancin ƙawaye akwai alheri a ƙawaye akwai sharri a ƙawaye akwai alheri a abokantaka akwai sharri a abokantaka kamata ya yi ka san waye abokin ɗanka daga ina ɗanka yake daga ina ya dawo ina za shi kuma wajen waye ji za ya zo wajen shi wannan ya kamata dole gwamnati a matsayinta na wanda Allah ya ba ta hukunci hannunta ya ba ta ƙarfi bai zaɓi kowa ba ya zaɓi waɗansu daga cikin su ya mai da su shugabanni su ma shugabannin da suka zama idan da an kyale sun yi ta'ammuli da waɗannan miyagun ƙwayoyi ba za su ɗauki wannan shugabanci ba da aka riƙe amanar su aka tarbiyyantar da su ma su sa ido akan waɗannan matasa na sake nanatawa wannan al'umma wannan yawa na miliyan 14 da 300,000 ba alheri ba ne sun sai da matasa ake samun arziki ba sai da matasa ake samun ƙirƙirar ci gaba duk ƙasar da ta ci gaba a duniya ƙirƙira da ilimi ne da tarbiyya da hankali da nutsuwa ya kai mata yanzu in kika duba Najeriya kika gani yan shekara 70 nawa ne a Najeriya yan shekara 80 nawa ne kuma me za su yi amma waɗannan illa yana farawa ne fa daga shekarun yaran nan 25 zuwa 35 zuwa 39 har shekara 40 sai wannan ai a ne shugabanci ne to kuma duk da halin da suka zo suka shiga saboda haka ya kamata gwamnati ta tsaya kai da faka sai daga cikin ayyukan da muke yi akalla na bi makarantu sun kai guda kusan 30 a cikin garin da secondary schools banda primary school a takarwa da wayarwa saboda mun ga abin akwai na kasu daga fannin masu angwani akwai na kasu daga fannin shugabanni akwai na kasu daga fannin su kansu matasan kuma lokaci ba sa fahimtar muhimmancin su sai ka taimake su ka gaya musu kai ne ko tarana zaka zama shugaba ko tarana zaka zama uba sai ce zaki zama uwa sai ce zaki zama malama sai ce zaki zama kaza sai ce zaki zama kaza to waɗannan al'ummar da take wa fada ba a yi musu fadan ba idan suka rungara suka tafi can na duk iyayen mun yanzu suna tafiya a hankali suna tafiya ana bayan can ana kaucewa waɗannan matakan mashigowa to why they replace
to Aisha wace shawara zaki bayar wajen sakaka wannan matsala a matsayin ki na ƙwararriya wajen duba kwakwalwar dan adam da sanin halayyarsa
shawara da zan bayar amfani da miyagun ƙwayoyi da suke sa maye yana da matukar illa a jiki game da kwakwalwa ma so in da yanda mace za ta yi barin shi ya fi amfani da shi alkhairi saboda haka duk wanda take neman ta bari za ta iya neman taimako ta ga likitan kwakwalwa irin mu domin taimaka mata da yanda za ta yi ta bari kuma idan mace tana cikin wani damuwa wani yanayi na damuwa da yake saka ta har ta waiwayi kayan maye domin manta damuwanta samun wanda za ta tattauna damuwan da ya fi mata alkhairi domin kowane damuwa yana da lokacin wucewar shi amma shi kayan maye muddin kika fara shan shi domin ki manta wata damuwa to kin gamu da shi kenan har abada kin dinga amfani da shi kenan domin manta duk wata damuwa da ta taso miki kuma shi kayan maye baya sa mantuwa har abada da zaran effect din shi ya wuce abinda yake damun ki a rai zai sake dawowa so samu wanda yanda zaki ki tattauna damuwanki ko ki samu irin likitocin kwakwalwa ko kuma ki samu a'a wani ko wata da kika yadda da su ki tattauna matsalanki da su yafi alkhairi
to Allah ya sa mu dace a daga ƙarshe Aliyu Samba matsayinka na san kai ma ka sha mu'amala da abubuwan da ya shafi mata ma da dai sauransu shin yaya kake ganin za a shawo kan wannan matsalan a tsakankanin mata
na farko abin da ya kamata a ce mata suna la'akari da shi ne duk wanda ya ce zai baka riga sai ka fara kallon tauyansa idan tauyansa ta kai kima da martabar da zai iya baka riga daga nan za a gane abin da yake kwarin ya baka nan zai iya baka da yawa mata da suke ikirarin cewa yanayi na depression shi ke jefa su a cikin halin shaye-shaye ko kuma ake kwadatar da su cewa shaye-shayen yana zaman cewa kamar wani sort ko mu kira shi da antidepressant abin da zai kwantar musu da wannan matsalan ke damu sai su kalli wanda ya zo musu da wannan shawara shin shi ba cikin damuwa a rayuwarsa shin a yayin da yake yanayi yake riskakken mutum mai hankali kamili wanda ya kamata a ce yana gudanar da rayuwarsa yadda kowa yake gudanarwa ko ko ya riga ya sauka daga tsari ko kuma layin da ya kamata a ce mutane masu hankali suna gudanar da rayuwa duk wani mutum mai shaye-shaye ko wanda yake ta'ammali da kayan maye za a ga cewa rayuwarsa da ba take da rayuwar mutane masu hankali tsarin mu'amalarsa da ba yake da tsarin mu'amalar mutane masu hankali to a san da yake kokarin ko kuma take kokarin kwadaitar da ke wa'annan abubuwa na shaye-shaye sai ki fara kallon ita rayuwarta shin zaki so ki zama irin ta idan ki yarda cewa tsarin rayuwarta yanda take ya kayatar da ke wannan ba yake ba kayatar da mutum ya hankali ba to halas amma babu yanda za a samu abin kayatarwa a tare da mutumin da ya riga ya gurbata rayuwarsa da ta'ammali da miyagun kwayoyi wannan shine abu na farko sannan abu na biyu shine mutum ya kalli kansa a matsayin sa na dan adam Allah ya halice ka kuma ya baka wata baiwa wannan baiwar da take hankali to zai kyautu gare ka a ce ka dauki kanka daga mai hankali ka mai kanka zuwa wanda yake mara hankali sakamakon ta'ammali da kake da wannan kwayoyin to idan ka hanka mun ka bijire wa ni'ima da kuma godiyar ko kuma ka ji godiya Allah ne bisa ni'imar da ya maka Allah ya ni'imta ka da hankali ya barata ka da hankalin da zaka gudanar da rayuwarka a cikin nutsuwa sai ka zaba ka mai kanka mahaukaci wanda ba iya bambance hagu da dama wanda ba iya bambance abu da yake mai kyau da wanda yake ba mai kyau ba so idan da a ce mata da dama za su yi da aka yi da wannan abubuwa guda biyu a rayuwarsu za su gane cewa shaye-shaye babu bai da wani amfani ga rayuwarsu ba ce illa kuma babu wata nasara da za su ga cimmawa a cikin rayuwarsu ta duniya har zuwa rayuwar ta lahira idan suka dan fare wannan dabi'a ta shaye-shaye kuma za ta gurbata musu duniyar su sannan kuma ta lalata musu alakar da ke tsakanin su da ubangiji mahaliccin su hakan ne rashin gode masa da suke yi na mai da kansu mahaukata bayan ya wadace su da hankalin da ya kamata ke sun gode masa bisa wannan ni'ima shi ne shawari na
to alhamdulillah muna godiya malamai da wannan dama da kuka bamu a cikin wannan shiri na yau da gobe a yau
so masha Allah mun gode
so masha Allah malama sun ci Allah ya dace da mu
kanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha mata ka ba ta sha yayan ka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau takalla ba dan dai kwaya ko ba ta da kyau ta kan sa alala ce kwaya ko saurara kwaya ko ban sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba to tun da ba na sha wannan mu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakan ka ba ya sha baban ka ba ya sha mai kai ka shan kwaya
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu
Sarano barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalama a wannan makon zamu gabatar muku da wani abin sha wanda malama Nafisa za ta gabatar mana mi sararo a biyo mu
So yau zamu koyar da yanda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya namu. To da shi za a yi wannan yogurt din. To tashin farko uwar gida ta samu waken soyan ta. Idan ta samu waken soyan nan ta tsitsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke. In ta wanke sai ta jika shi. Idan ta jika shi sai ta rege. In ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai a kai mata nika to idan aka nika miki aka dawo daga gurin nika sai ki tace shi
ba tare da ta yi surfe ba
ba tare da ta yi surfe ba za ta tace shi idan ta tace shi sai ta daura wanda ta tace akan wuta in kika daura shi akan wuta to kar ki je ko ina musamman idan ya fara
tausa
ya fara tasowa kaman za a yi awara sai ki bashi ya ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa da kin ga kumfan nan ya fara kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin ki samu ludayin ki haka kina tare da shi kake bari ya zuba ki dinga jujjuya shi sai ta bar shi ya dahu kusan ya kusan minti 30 ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita to idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nashi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi to misali kamar a ce yau da yamman nan tayi idan ta yi shi da yamma ne ta dafa da shi da yamma ba sai ta ajiye shi sai zuwa gobe da safi
zai kwana
a rufe sai zuwa gobe da safi idan kika zo gobe da safi kika bude shi zaki gan shi duk yayi kauri-kauri ya koma kaman kindirmu
ya naskare kenan
eh zaki gan shi ya koma kaman kindirmu to idan kika ga yayi haka sai ki samu sugarki da flavor.
Ba lalacewa
ba ai haka ake so. Ai yogurt ne na shi wannan waken soya. Sai ki zuba suganki, ki sa flavor ɗin ki yanda kike so. Da suga daidai yanda zaki ji ya miki. Ki samu murgi, ki burge shi.
Ki dade shi.
To yanda zaki ga kaman nono irin kokin dirmo an burge shi. Haka zaki ga yayin to sai ki sa shi a fridge. Ana son shi in za a sha shi da ya zama da sanyi ne. Zaka fi jin dadin shan shi. Kin ji yadda ake wannan
wannan samu karin lafiya
yauwa yana sa kiba ma zaki ga yana sa ta kiba in dai ka jure sha zaki ga ka danyi kumari gaskiya to
kuma ana iya ba yara kina
a sosai ba wanda ba a ba muwa ba wanda ba zai sha ba
to kun ji fa mai sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yogurt har gida to a gwada a ran
Har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. To madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba Dina Sokoto a Najeriya
Muna jin ka Jallo Garba
eh to a gaskiya bai kamata ba a ce musamman ma ƴaƴa mata suna shaye shaye dai idan muka duba ita mace ita ce uwa ta farko kuma ita ce kawan makaranta ce ta farko ga yaro ita ce a tushen tarbiya bai kamata ba a ce ɗaya mata suna sa kansu cikin irin wannan shaye shaye yanzu abin da ka koyar musamman ma su suna zama abin koyi ga yara bai kamata ba a ce suna sa kansu irin wannan abubuwa na shaye shaye wai na cewa wai wasu abubuwa ko kuma wata damuwa ta zama gidan miji ke sa ana shaye shaye gaskiya wannan bai zama hujja gaskiya wannan ita ce gudun mata na gode BOA
to mun gode da wannan kira naka Bello Garba daga Zaria da wa muke magana
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana.
Barka da yamma, kina tare da gaskiya dan cikin Najeriya daga Hausar da kuma kowa jar da kula.
To muna jin ka ko zaka dan daga muryarka.
Hello, kina ji na yanzu?
Eh muna jin ka.
Alhamdulillah, gaskiya na ji tattaunawa da kuka kawo akan abin da ya shafi ainihin wayoyi irin waɗanda iyayen mu mata suke dan abin nan ainihin shaye-shaye haka. Gaskiya muna so mu ja hankalin gwamnati don Allah don su sa ido a inda ake shigo da irin wannan kwayoyin domin idan ba a shigo da su ba yanda za a yi a ce waɗanda suke safara su samu shigo da su shaguna inda ake sayar da su sannan kuma su iyaye mata don Allah don su ji tsoron Allah su ne suke tarbiyyar yara kanana ajiya ina muku fatar kare Allah sa waɗanda aka yi domin su ji to abin da su kuma
to mun gode da wannan kira naka Isiya dan kishin Najeriya da wa muke magana
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina magana da Ashiru daga Abuja, Galadi ma.
Muna jin ka Ashiru.
Yanzu maudu'i.
To yau maudu'in namu ne muna tattauna ne akan matsalar shaye-shaye da yanzu ya zama kamar ruwan dare ga matasa yanzu ma har ma mata sun fara. To muna tattaunawa ne me za ta ce akan wannan.
Amma wai hada matan aure ma a cikin kaga su ma an tsana yin wannan shaye-shaye.
Haka ne. To me za ka ce akai?
To ina da zai kawo ƙarshen wannan abin gwamnati ta sa ido ga masu shigo da abubuwan nan dan manyan kasan nan su ne suke shigowa da duk wasu abubuwa idan in ba su shigo ba masu sha ma wallahi su samu insha Allah.
To mun gode da wannan kira naka da wa muke magana Muna jin ka da wa muke magana To masu sauraron mu kamar wannan dai mun rasa shi a yau maudu'in namu na yau muna tattaunawa ne akan matsalolin shaye-shaye da ake fama da su To mun samu wani kira da wa muke magana
Suna magana da Abdullahi Bala makanikin injin Darkuta Jos Najeriya.
Muna jin ka Abdullahi.
To Allah muna son wannan maganar shaye-shayen nan da ake ta kawo kayan maye mata ma hausar shi ga to Allah a taimaka daga boda ne wannan abu yake shigo mu da Najeriya daga nan ya kamata a dakatar da shi.
To mun gode da wannan kira naka daga Nasarawa da wani ke magana.
To alhamdulillah daga jihar Nasarawa kuna tare da Garba Sale mai likita radio dan karamar hukumar Nisau wato dan Tisa ta jihar Bauchi mazaunin jihar Nasarawa a gaskiya wannan maudu'in da kuka kawo yayi kyau kuma yana da ma'ana musamman ga shaye-shayen da ƴaƴa mata da iyayensu suke yi lalle wannan ba karamin illa bane ga mu al'umma musamman a kasar ta mu Najeriya domin kika duba kika gani yadda kuka sharhi nan wallahi akwai matan da kullun tana fada da mijinta har tana cewa za ta dauki wuka ranan da abin da ya faru da aka bincika sai aka ga kwayoyi ne har da wuya-wuya a ɗakin ta to kin ga kenan kuma tana da ƴaƴa kin ga ku mata ku ne iyaye domin wani yayi magana cewa idan fa mace ɗaya ta lalace kamar al'umma sun lalace ne ko mace ɗaya ta gyaru al'umma ta gyaru to anan mu muna bada laifin ga hukuma domin misali inda a ce filin yana da yawa ne zan bada misali hukumomin waɗansu ma zaki ga masu uniform su suke ɗaurewa masu shaye-shayen nan gindi saboda haka muna roƙo don Allah hukuma ta daƙile inda ainihin abin yake shiga kowane abu an san inda yake fitowa to in aka hana mashayan in ba su samu ba kin ga ma ba za su shiga ba ma gaba ɗaya da fatan hukumomin za su tashi tsaye su magance wannan al'amari na shaye-shaye.
To mun gode da wannan kira naka, lokaci yayi mana halinsa, da haka kuma muka ka daukan karshen wayoyinku. Anan kuma shirin zai da sa'aya a madadin wanda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown, da ma injiniyan mu na yau, da kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.
Yeah.